Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da kuma mita 25. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC. Nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina kuma tare da
Mahmud Lalo ga kanin labaran duniya. Jami'a Iraki sun ce wasu yankunan bakin wake su biyar sun kai hari a wajen wani bikin aure inda suka halaka mutane 15. A Yamal kuwa hukumomi sun ce wani harin kuna bakin wake shi ma a birnin Aden dake kudancin kasar ya halaka akalla mutane 45 kana ya raunata wasu da dama. Shugabar Brazil Dilma Rousseff da aka dakatar za ta gabatar da wani jawabi a gaban 'yan majalisar dattawa a yau Litinin.
To, kanin labarin kenan yau Litinin 29 ga watan Agustan shekara ta 2016. Bayan kun gama jin labaran duniya, shin da gaske ne cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sa bayani a shafinsa na Twitter cewa a shirye gwamnati take ta yi musayar fursunonin 'yan Boko Haram da 'yan matan Chibok da aka sace? Sa'annan kuma
insha Allah ba za mu bau da kuka, ba za mu tabbatar cewa mun shirya muku rayuwa mafi kyau.
Rikakken attajirin na Alhaji Aliko Dangote kenan a lokacin da ya ziyarci sansanonin waɗanda 'yan Boko Haram suka tilastawa barin gidajensu a birnin Maiduguri. Za ku kuma ji albishirin da ya wa waɗannan bayan Allah. Kuma me yasa ne har yanzu ko mutum ɗaya an kasa yanke masa hukunci daga cikin mutanen da EFCC ta kama har ma ta kwace wasu kuɗaɗe da ƙadarori daga hannunsu? Wani ɗan wasan jamhuriyar Nijar ya ci lambar azurfa zinari a wasannin Olympics. Dukka muna da ƙarin bayani an jima kaɗan haɗe da ilimi garkuwar ɗan Adam.
To jama'a, assalamu alaikum. Jami'ai a Iraki sun ce wasu yankunan bakin wake su biyar sun kai hari a wajen wani bikin aure inda suka halaka mutane 15. Kamfanin jallancin labaran Faransa ya rawaito cewa mutane 20 sun jikkata a harin wanda aka kai shi ranar Lahadi a garin Ain al-Tamar mai tazarar kilomita 50 daga birnin Karbala na 'yan Shi'a. Ɗaya daga cikin manyan jami'an tsaron yankin mai suna Qais Khalaf ya ce 'yan kunnar bakin wake sun shiga wurin ya ɗauke da nau'in bindigan nan mai suna Kalashnikov, wacce ake kirawa a Rasha da gurneti, kuma ɗaya daga cikinsu ya tarwatsa kansa yayin da saurin kuma jami'an tsaro suka harbe su har lahira. Sai dai jami'an sun ce zuwa yanzu babu wani da ya ɗauki alhakin kai wannan hari, ko da yake a ce wasu ire-iren waɗannan hare-hare ƙungiyar IS ce ke kai su. A Yamal kuwa hukumomi sun ce wani harin ƙuna bakin wake a birnin Aden da ke kudancin ƙasar ya halaka akalla mutane 45 kana ya raunata wasu da dama. Jami'ai sun ce wanda ƙunar bakin wake ne ya tuka motarsa wacce ke shaƙe da babamamai ya afka cikin wani ginin da dakarun da ke marawa gwamnati baya ke ciki. Sai dai zuwa yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin wannan hari na yau Litinin. Ƙasar Yamal dai ta faɗa cikin rikici ne, inda gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita ta shugaba Abdurrabu Mansur Hadi da ke samun goyon bayan dakarun da Saudiya ke mara baya take fafatawa da 'yan tawayen Houthi, waɗanda suke ikirarin gwamnati ta yi watsi da su har na tsawon shekaru 2. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da mutane 6,500 mafi yawansu fararen hula ne suka rasa rayukansu a wannan rikici. A ɗaya ɓangaren kuma ƙungiyar Al-Qa'ida da mayakan IS sukan kai ɗauki ɗaiɗaikun hare-hare a kudanci da kuma kudu maso gabashin yankunan ƙasar ta Yamal baya ga rikicin da take fama da shi na cikin gida. Shugabar Brazil Dilma Rousseff da aka dakatar za ta gabatar da wani jawabi a gaban 'yan majalisar dattawa a yau Litinin, yayin da ake ci gaba da share fagen tsige ta daga makaminta. Ana sa ran za ta kwashe rabin sa'a a yau tana jawabi a gaban 'yan majalisar, amma kuma za a ba da dama masu goyon bayanta da masu ada da ita su yi mata tambayoyi idan ta kammala jawabin nata. A shekaru 68, Rousseff na fuskantar tuhuma ne bisa zargin karya ka'idojin tafiyar da kasafin kuɗin ƙasar ta Brazil. Sai dai shugabar, wacce ita ce mace ta farko da ta riƙe mukamin shugaban ƙasa, ta musanta tuhuman da ake mata. inda ta zargi yan adawa da kokarin kifar da gwamnatin ta lamarin ta kuma wato lamarin ta ce zai jefa mulkin demokradiya cikin yanayi mara dadi. Wasu jami'ai da suka nemi a sakai sunan sun ce jawabin na Rousseff zai fi mai da hankali ne kan irin yadda ta sadaukar da rayuwarta tana kare mulkin demokradiya a kasar ta Brazil. To kada dai a manta labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wingiyar 'yan tawaye ta FARC da ke Colombia ta baiwa da mayakanta odar su tsagaita wuta daga yau Litinin a wani mataki na fara aiwatar da shirin zaman lafiya da aka cimma na dindindin da gwamnatin kasar wanda ya kawo ƙarshen ɗaya daga cikin rikicin da ya fi kowane daɗewa a wato ana yi a duniya. An dai kwashe shekaru hudu ɓangarorin biyu suna tattaunawa ƙulla yarjejeniya da wato a Havana da a babban birnin Cuba. A kuma wannan mako da ya shuɗe ne aka samu daidaito wanda hakan ya kawo ƙarshen tashin hankalin da aka kwashe shekaru 52 ana yi tsakanin ƙungiyar ta 'yan tawaye da gwamnatoci daban-daban a ƙasar ta Colombia. Shugaban ƙasar Juan Manuel Santos ya ce daga yau Litinin su ma dakarun ƙasar za su dakatar da kai hare-hare akan ƙungiyar 'yan tawayen. Yanzu haka makomar wannan shirin cimma zaman lafiya na hannun 'yan ƙasar ta Colombia ne domin sai an kaɗa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a ranar 2 ga watan Oktoba mai zuwa. Manyan dakarun ƙungiyar 'yan tawayen ta FARC na da burin su sake wata ganawa ta ƙarshe a watan Satumba mai kamawa domin tabbatar da ƙulla wannan yarjejeniya. A ƙarshe a yau Litinin Amurka ta yi kira ga ɓangarorin dakarun Siriya da na Turkiyya da wasu sassa da ke alaƙa da dakarun Kurdawa da Amurka ke mara baya da su dakatar da faɗan da suke yi a tsakaninsu tana mai cewa ba za a alamanci yin hakan ba. Wakilin murin wato wakilin Amurka na musamman da ke sa ido kan dakarun haɗaka da ke yakar ƙungiyar IS Brett McGurk ya faɗa a shafin Twitter cewa Amurka ba za ta amince da wannan arangama da ake a wannan yanki da babu yan ƙungiyar ta IS ba kuma al'amari ne da ƙasar ta Amurka take cikin dama matuƙa a kansa. Yanzu haka an shiga yini na shida kenan dakarun Turkiya tare da 'yan tawayen Siriya na kokarin fatattakar dakarun Kurdawa da Amurka ke mara baya daga garin Jarablus da ke kan iyaka da Turkiya. Tare da samun goyon bayan Turkiya, 'yan tawayen Siriya sun samu sun kwace ikon akalla ƙauyuka hudu da wani gari guda daga dakarun Kurdawa a yankin. A daidai lokacin da rahotanni ke ikirarin cewa hare-haren sama da Turkiya ke kaiwa sun yi sanadin mutuwar akalla fararen hula 35. Masu sa ido daga ƙungiyar Syrian Observatory for Human Rights mai bibiyar rikicin na Siriya sun ce wani hari da aka kai ranar Lahadi ya halaka mutane 20 a ƙauyen Jub al-Kausa yayin da mutane 50 suka ji rauni a wani yanki da ke ƙarƙashin ikon wata haɗakar mayaka.
Mahmud Lalo ya karanto labaran duniya. Wata jarida yanar gizo ta buga labarin cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sa bayani a shafinsa na Twitter cewa a shirye gwamnatinsa take taimakon fursunonin 'yan Boko Haram da 'yan matan Chibok. A kan haka ne wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya ce.
Na tuntuɓi kakakin shugaban ƙasar Malam Garba Shehu ko mai shugaban ƙasar ke nufi da haka?
Shugaban ƙasa yana nuna cewa ba tare da wajen da wasu ƙa'idoji ba a shirye gwamnatinsa take tattaunawa ga duk wani wanda yake an haƙiƙance yana da shugabanci yana da karɓuwa cikin wannan ƙungiya kuma suna da waɗannan 'yan mata a hannunsu wanda yake nunawa shi bai ajiye iyaka ko wani ƙa'idoji dangane da tattaunawa da su ba. A'a, kuma magana ce ta a yi musanye da mutanen da ake tare da su magana ce ta kuɗi shi bai iyaka ba. Ita abinda zai fi kwantar da hankali 'yan matan nan a dawo da su a maida su da hannun iyayensu.
Amma abinda masu shari kan tsaro suke fargaba shi ne yanzu idan aka tattauna da su kuma aka yi musayan 'yan matan nan ba kuwa fargaban gobe wasu 'yan tsagirin za su ƙara fitowa da suna wani abu daban kuma sai su masu a tattauna da su.
To su fito mana ai shugaban Muhammadu Buhari ne ai sun san shi ko ai shirye yake kuma za a fito mana. Amma wannan musaya ko na ko prisoner Isra'ila da Palestine wata na yi Amerika da ita da Iran kwanan nan sun yi. Ba sabon abu ba ne a tsarin gudanar da mulki a duniya.
Ko da a baya dai sai da tsohon shugaban ƙasar Chief Olusegun Obasanjo ya bayyana cewar da wuya a samu ɗaliban nan kamar yadda aka sace su. Masana tsaro irinsu Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa na jan hankalin gwamnati da ta yi takatsantsan.
wannan magana ma ba magana bace wayannan mutane an sha tattaunawa da su za su turo mutane ce wannan da yayi magana da yawun yayin da aka zo aka yi zauna da su aka yi magana za ko mato da su yadda da wannan mutumin yayin da ka fara irin wayannan abubuwa da yadda ake tafiya kuma wayannan mutane ba amana ne da su ba kullum mutanen nan ba su da wani abu guda daya na gaskiya to dole gwamnati ta tsaya ta taka tsantsan ta hankali ta nutsu in ba haka ba wayannan mutane haka za su zo su yaudari mutane sannan kuma su gaba da abubuwan da su gwamnati bai kamata ta mace rayuwar su ba
Malam Hassan Gimba Ahmed dake zama managing editor a kamfanin Jiridun Leadership mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum
tattaunawa ko sassauci ga dan ta'adda ko ta'addanci bai ƙara sa ta'addanci ya ƙara ci gaba ko ni sabon nau'i kuma na ta'addanci ya sake bullo kai yanzu shine idan har an ce za yarjejeniya da su da suwa zene za ta tattauna a cikin su sannan kuma an tattauna din ana da tabbacin in an sako mutanen su za su sako matan ci ok
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
mun gode Hassan an jima kaɗan za ku ji albishirin da Alhaji Aliko Dangote wa waɗanda rikicin Boko Haram ta sa suka yi asarar muhallansu to amma a halin yanzu an dade ana gunagunin cewa har yanzu hukumar EFCC ta kasa hukunta mutum ɗaya daga cikin waɗanda take zargi da wawushe kuɗin jama'a akan cewa yawancin waɗanda ake zargin suna da kuɗin da suke ba da toshiyar baki har a yi ta daga shari'a wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya ya dubi wannan al'amari
Hakika yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa kan tsawon lokacin da shirin waɗanda ake zargi da cin hanci da rashawa ke ɗauka ba tare da samun hukuncin ƙarshe ba. Abin da ya fi sauƙi ma bisa dokokin Najeriya shine samun belin waɗanda ake tuhumar a ƙanƙanin lokaci da akan kan sanya a riƙa manta waɗanda ma aka taɓa gurfanarwa gaban kotu. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta ce ba za ta sanya baki ga yadda kotuna ke gudanar da aikinsu ba ko kuma yadda wasu ke ganin jinkirin da ake samu a shari'un.
That is something I want to respond to because I don't the foundation look.
Ba na son yin magana ko sharhi kan wannan batun inji jami'in labarun EFCC Wilson Owojeren. Mu dai mun san shari'un na ci gaba da gudana gaban kotuna.
Trials are ongoing.
Owojeren ya ci gaba da cewa ai ba daga zarar shigar da shari'a shikenan sai a samu hukunci ba. Tabbas shari'un na gudana yadda ya dace gaban kotuna. Sai na tambaye Owojeren in haka ne me zaka ce kan bukatar da ku EFCC kuke yi ta samun kotuna na musamman dan shari'un cin hanci da rashawa.
That is the function of the National Assembly if they believe that
Ujerin ya ce wannan ai aiki ne na ƴan majalisa in suna so za su yi haka wannan dogon zango na shari'un da maraba ga yaki da almundahana a Najeriya ya sanya wata kungiya Corrupt Free Society zaga shiyoyi shida na siyasar Najeriya dan samun goyon bayan kowane bangare kan hukunta duk wanda aka samu da wawura dukiyar al'umma Engineer Ahmed Zakari Guroje shine shugaban kungiyar
Musa ƴan Najeriya su fahimci akan cewa fada da cin hanci da rashawa ba fadan President Muhammadu Buhari shi kadai ba fadan duk wani dan Najeriya da yake da kishin wannan kasar ya zama wajibi mu tashi mu yaki cin hanci da rashawa saboda dukiyar da bawan Allah nan yake ganowa ba tashi bace dukiyar mutanen Najeriya ne wasu mutane yan kalilan suka dinga diba suna kaiwa kasashen waje suna ajewa to tunda yazo yanzu ya ce zai gano wannan dukiyar ta mu ce to ya kamata a ce mun tashi mun bashi goyon baya 100% saboda ya gano mana dukiyarmu
a bangaren lauyoyi da masu shari'a lauya mai zaman kansa Abuja Modibo Bakari ya ce tabbas akwai nakasu a lamuran shari'a
alƙalai din ma aji ɗaya muka yi karatu su ma mess din mu ne su ne suka je suka kama aiki a alƙalanci mu kuma muka dauki zaman mu na kanmu amma duka aiki ɗaya ne taron mu na MBA duka membobi ne mu abokanan juna ne ba lawyer da zai dauki wannan ya rusa dan uwansa lawyoyi ma ba su bar shi ba mu ma ba za mu bar shi ba to amma bada bayani a bayan fage idan har akwai alamin gaskiya tunda za a bada bayani ne don aji ai bincike na tabbatar gaskiya ne to wannan lawyoyi suna da wannan za su iya taimako ta wannan bangare
hukumar EFCC ta yi watsi da kiran da shugaban kungiyar lawyoyi barista Abubakar Mahmud yayi da ke neman dakatar da hurumin EFCC daga iya gurfanar da waɗanda ake zargi gaban kotu inda EFCC ta ce bukatar da za ta mai da ita mai gudanar da bincike kawai ba tare da hurumin gurfanarwa gaban kotu ba zai sanya samun mutanen da za su gagari hukuntawa a kotuna Nasura da Maili kamerar Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Nasiru, kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rikakken attajirin Najeriya nan Alhaji Aliko Dangote wanda yana ɗaya daga cikin mutanen da suke taimakawa waɗanda rikicin Boko Haram ya sa suka yi hasarar muhallinsu ya ziyarci sansanonin 'yan gudun hijira a birnin Maiduguri. Har ma ya yi alkawarin ginawa waɗannan bayan allon gidaje 600 kamar yadda wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu ya aiko da rahoto.
Wasu dalibai ƴan gudun hijira kenan ke rera waƙan maraftan gwamnan jihar Borno Honorable Kash Shatima da shugaban gidauniyar Dangote Alhaji Aliko Dangote da kuma wani babban mawaƙi na ƙasar Amurka da ake kira sa Paul David kuma shugaban gidauniyar da ake kira One Campaign lokacin da suka ziyarci wasu sansanin ƴan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri wanda kuma yanzu hakan gwamnati da ma gidauniyar Dangote Foundation din suka dukufa wajen sake gina musu garuruwansu. Gwamnan ya ce
the people of Borno will be eternally grateful to him. Even our own people had abandoned us when you came.
Yace muna farin ciki kwarai da suwanka duk da cewa wasu daga cikin namu ma sun watsar da mu amma kai kai tattaki ba ma ka zo bane kawai a ka zo mana da taimako ne da babu wanda ya mana irin sa. Shi ma shugabar wannan gidauniyar Alhaji Aliko Dangote ya ba wasu iyalan Boko Haram din jawabi.
A lura da mutane miliyan wajen biyu da ya yi kokari kwarai da gaske kuma mun ga irin kokarin da shi sa muka cewa lalle bai kamata mu je mu zauna a gefe ɗaya ba sai mun yi wa mu taimaka mu haɗu tare da shi a taimaka mu. Don Allah da shi ma wannan baturen da kuka zo da shi mun zo da shi saboda samu ya yaɗa abubuwan da yake kuka gani a nan ya yaɗa a waje saboda mutane da yawa kowa ya kawo irin taimakon da yake za a kawo domin a tabbatar cewar rayuwarku ba kawai ku zauna ne ku ci abinci ba a rayuwarku za ta zama cewa irin tamu insha Allah. Ku yi musu kaya ku sai abinci ku je ku gina gidajenku kuma ku je daga cikin yayanku Allah da a samu wanda yake za su zo su ma fi yin arziki kuma insha Allah ba za mu bau da
daga bisani ya je gonan jihar Borno Honorable Kash Shatima ya misanya sunar babban titin nan da aka fi sani da Baga Road zuwa titin Aliko Dangote wanda ya ce daga yau sunan wannan titi ya zama titin Aliko Dangote. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Mun gode Haruna. Wani dan wasan jamhuriyar Niger ya yi rawar ganin samun lambar azurfa wajen wasannin Olympics a kasar Brazil. Ga wakilin sashen Hausa Salimu Mani Barma da ƙarin bayani.
Da ɗaya daga cikin lambobin yabo mafi daraja da ake da su a hukunce a jamhuriyar Niger, Commander de l'Ordre du Mérite du Niger shugaban ƙasa Isu Muhammad ya karrama dan wasan taekwondo Abdulrazak Isufu Alfaga a sakamakon azurfar da ya ciro wa wannan ƙasa a gasar Olympics da aka yi a ƙasar Brazil. Sannan gwamnatin ta bashi miliyan 50 na kuɗaɗen sefa da gida baya ga kirarin da shugaba Isuhu ya ta yi wa wannan matashi a bailar jama'a a zantawarsa da muryar Amurka zakaran taekwondon cewa yake.
Gurina ya cika yau tunda yanzu ina so ba ni kaɗai ba, ina so ƴan Niger su ma su tashi da kansu mu yi ekip da mirvan mu tai mu kawo medayoyi ba guda mu ce so ba, muna so da yawa mu ma a ci Niger. Yanzu an san da akwai Niger tunda Nigeria da yana buga kwallo a Brazil im national in Niger ne anka buga, lalle wannan mun ji dadi insha Allah. Kuma ko cikin Brazil ma in na hito ana ce Niger Niger gashi ya champion in Niger, wannan kuma na ji dadi an san Niger.
Shin baki ɗayan wasannin da kai a can Rio menene zaka iya tunawa da shi?
Lalle wasana na horko da ƴan Faransa shine na sace cin kai ina tunda duk ƴan Niger suna so dai su dai in ci ƴan Faransa ɗin nan shi dai yake musu dadi.
Su ma sauran ƴan wasa biyar da suka wakilci Niger a wannan gasa ta Rio de Janeiro sun sami kyautar miliyan 5.5 na kuɗaɗen sefa yayin da hukumomi suka yi amfani da wannan dama domin taimakawa tsohon ɗan damben ƙasar Isaka Dabore da miliyan 15 na sefa saboda tagullar da ya taɓa samarwa ƙasar a gasar da aka yi a 1972 a birnin Munich na ƙasar Jamus. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla ga Yusuf. Jama'a ku gafarte ni. Ga Yusuf Arande zai gabatar da ilimi.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba. Allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na Litinin tare da fatar kun wani lafiya. Allah ya kare mu da lafiya mai amfani baki daya, Allahumma amin. Masu sauraro, a makon da ya gabata idan ba ku manta ba, muna ci gaba da tattaunawa da waɗansu malamai a makarantun gwamnatoci a jihar Gombe. sai lokaci ya muna halin nashi. Ba tare da wata-wata ba, za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. Haka kuma wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Abdulwahab Muhammad, ya samu zantawa da gwamnan jihar Gombe, Alhaji Ibrahim Dankwambo. Za ku ji ƙarin bayani daga bakin nashi, wanda yake ƙarin haske dangane da irin matakan da suka ɗauka a jihar wajen ciyar da ilimi gaba. Kana da wasu hasashe da ya yi da yake bayyanar da waɗansu kaɗan daga cikin halayyan 'yan siyasa.
Ga mutane kalgi marar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mu shi ne.
To kimiyya da fasaha da mu me muka yi? Duk abin da muke da shi a nan hanjar yana buƙatar gyara. Mun ya sake tsari misali daga aji uku na sakandare a raba mutane. Wasu wanda za su je su yi engineering su ɗauki kosin na wannan. Wanda za su je su yi kimiyya science kawai su ɗauki layinsu. Wanda za su je su aikin secretarial studies buka keke ne a aikin akawu ne aikin wannan su je su yi nasu layi. Wanda za su je su yi malanta.
To wani yunkuri gwamnatoci ke yi don ceto ilimi daga rugujewa kwata-kwata? Ibrahim Hassan Dankwambo, gwamnan Gombe, ya amsa da cewa
abinda muke yi bayan mun ga wannan problem din, na sa kwamiti na musamman suka ba mu report wanda muka fara bi ɗaya bayan ɗaya muna implement. So ɗaya daga cikin shawarwari da suka bayar shine na cewa a wasu wurare tukuna na farko ma ba makaranti. A waɗansu wurare makarantun na nan amma ba su kai yadda za su musamman ɗalibai da ya kamata su shiga makaranta a wurin ba. Na farko suka ce a samu makarantun ko ina da yawan mutane da suke kowane makaranta. Sannan kowane aji in aka dauka a standard aji ma'ana yara 40 zuwa 45. Sai a yi lissafin azuzuwa ya kamata nawa ya kamata a yi a wannan makaranta. To mu haka muke yin renovation ko haka muke upgrading makaranta. Sa'annan a kowane makaranta an dauki malamai kuma kamar yadda suka dace. In a primary school ne minimum shine diploma, a secondary school shine degree. To zuwa yau mun dauke malamai wadda suke kwara a primary school guda 1,000, a secondary school guda 1,000. Bayan mun gama wannan muka yi kiyasin kuɗi da za a kashe a gyara, in muna so mu gyara su duka su zama yadda ya kamata, miliyan 27,000 muke bukata mu yi gyaran su a lokaci ɗaya. Wannan problem da aka samu na ilimi damuwa ne wadda ta taru tun da daɗewa ko kuma take tasowa a hankali a hankali a hankali, wanda kila tun da ba mai da hankali a kai ba har ta kawo inda ta kai. Amma idan za a yi aiki na fisabilillahi, wanda a kowane lokaci shine ɗan siyasa suke gudu, ɗan siyasan gaske yana tsoron gyaran makaranta domin ba zai nuna yanzu amfanin sai masa amfani ya ci zabe a yanzu ba. To yawancin 'yan siyasa na gudun irin wannan sai an daure sai an ju sannan a ɗauki matakai. Kuma kamar yadda nake faɗa ɗin, bayan malamai kowane ɗalibi ya je makaranta yanzu a waɗannan makarantu da suke nan har waɗanda ba a gyara ba, za a ba shi littafi kyauta na rubutu da na karatu. To akwai wasu wurare har yanzu a cikin jihar Gombe wanda gashi an gina makarantun na nan amma na babu ɗalibai. To yanzu mun shiga wani level kuma mataki na kawo yaran nan, nemo yaran nan daga inda za su fito cikin ƙauyuka, ma'ana a saya musu uniform har ma a ba su abin karyawa ko abincin rana. Ya kai har haka a wani gefen ko kuma wasu local government a Gombe domin mu samu ƙarin mutane waɗanda za su shiga makaranta.
To a dangane da batun gyara da gwamnan ya ce an gudanar da ma samar da kayayyakin makarantu, ga abinda ɗaliba Rejoice Stevens Danko ta shaida mini.
To akwai dan yanzu muna da e-learning, da bamu da su computers ɗin da muke aiki da su, amma na yanzu musamman daga JS1 zuwa SS3 suna offerin wannan computer ɗin. An kuma idan ana da computer akan je e-learning a gurin za koya mana yadda za a yi SS1 har ya gama SS3. Wani bai taba computer a makaranta ba sai ya je gida, amma na yanzu kowanne term a term ma sai ba za ka iya kirga sau nawa ka je ka taba jikin computer ba, amma na zai fi kyau saboda a samu ayyuka na hannu kaman a ce dinki a saka yanzu ma an debi sunayen wayansu student.
Man sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma na yau. Sai kuma idan Allah mai girma da daukaka ya kai mu mako mai zuwa, za mu yada zango a wata jihar. Muna ƙara mika godiya ta musamman ga duk ilahirin waɗanda kuka ji muryoyinsu, da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Abdulwahab Muhammad, sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammala, da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
A maza da mata don wajen miƙewa kai
yanzu kuma sai kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko ta hanyar sadarwar email.
Sakamakon na farko na cewa VOA Hausa don Allah ku gaya wa masu neman shugabanci a ƙasar Gabon, muddin aka samu tashin hankali da ko shakka babu su ne suka janyo shi, domin kowane daga cikinsu yana ikirarin shi ne zai lashe zaben. Daga Rilwanu Ibrahim London Uba da Ayatu Alhaji Adamu mai gari Uba jihar Adamawa. Sai kuma sakon Ahmadu Manija daga Bauchi unguwan Karufi Madaki yake muryar Amurka, ina goyon bayan gwamnatin Najeriya akan wannan magana da shugaba Buhari yayi na tattaunawa da kungiyar Boko Haram. A gaskiya wannan tattaunawa shine kawai mafita na samun wayannan ƴan mata da ma mutane da wayannan mutane ke rike da su. Wannan sako na cewa VOA Hausa ku fada wa shugaba Muhammadu Buhari cewa mu fa ƴan Najeriya ko kadan ba ma goyon bayan mataki da gwamnatin Najeriya ke shirin dauka na musayar komandojin kungiyar Boko Haram da take tsare da su da kuma ƴan matan Chibok, domin yin haka tamkar ƙara mayar da hannun agogo baya ne a kokarin da jami'an tsaron kasar ke yi na kawo ƙarshen waɗannan ƴan ta'adda. Asali ma hakan zai ƙara baiwa wasu mutane damar daukan makamai gajin yadda suka ga an yi afuwa ga waɗanda suka gabace su. Daga Isa Ramin Hudu, Hadeja, jihar Jigawa.
To ga takaitattun labarai, za mu kammala da wannan shiri kamar yadda muka saba.
Jami'ai a Iraki sun ce wasu yankunan bakin wake su biyar sun kai hari a wajen wani bikin aure inda aka suka halaka wato mutane 15. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya rawaito cewa mutane 20 sun jikkata a wannan hari wanda aka yi shi ranar Lahadi a garin Ain al-Tamar mai tazarar kilomita 50 daga birnin Karbala na ƴan Shi'a. Ɗaya daga cikin manyan jami'an tsaron yankin mai suna Qais Khalaf ya ce ƴan kunnan bakin waken suna ɗauke ne da nau'in bindigan nan mai suna Kalashnikov da ake kirawa a Rasha da gurneti-gurneti, kuma ɗaya daga cikinsu ya tarwatsa kansa yayin da sauran kuma jami'an tsaro suka harbe su lahira. A Yamal kuwa hukumomi sun ce wani harin kunna bakin wake ne a birnin Aden da ke kudancin ƙasar ya halaka akalla mutane 45 kana ya raunata wasu da dama. Jami'ai sun ce wani ɗan kunna bakin wake ne ya tuka motarsa wacce ke shaƙe da bama-bamai ya afka cikin wani ginin da dakarun da ke mara gwamnati baya ke ciki. Sai dai zuwa yanzu babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin wannan hari na yau Litinin. Shugaban Brazil Dilma Rousseff da aka dakatar za ta gabatar da wani jawabi a gaban majalisar dattawa a yau Litinin, yayin da ake cigaba da shari'a fagen tsigeta daga mukaminta. Ana sa ran za ta kwashe rabin sa'a a yau tana jawabi a gaban 'yan majalisar, amma kuma za a ba da dama masu goyon bayanta da masu adawa da ita su yi mata tambayoyi idan ta kammala jawabin nata. A shekaru 68 Rousseff na fuskantar tuhuma ne bisa zargin kare ka'idojin tafiyar da kasafin kuɗin ƙasar ta Brazil.
Masu sauraro, ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan. Sai shirinmu na dare misalin 9:30 agogon Najeriya, muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. Shin a ganinku kun ga ya dace sarakuna a zamansu na shugabannin al'umma su bai wa gwamnati shawara? Muna son mu ji ra'ayinku a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki muke cewa a dakati yau da gobe.